أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو مكتاب هدوء أولا مثلا شمع البركة إن شاء الله نا النور دكي نموتشو أبوجا دون تفسير القرآن بيجرما بسا قبولي ودى يداد أمن شيء وانا الله سبحانه وتعالى ذامش قبل كراته كما كل يوم لإيكم الله ذامشاش أكن درسينا بيو أوتان رمضان هجرة شكرة تدبونيان دريبه لأربعين دا أكو منا ربما الله تعالى يبام إيكم كرنكا وديدي ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya ba mu ikon aikata daidai. Shekara ta nawa ce? Shekara 1440 shekara ta 1443 haka na fada? Araba mai su izo ta fitar kai ce fa ne. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin ahlul Qur'an wanda suje su ne ahlullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan wata mai albarka ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya jikan iyayenmu, Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya haskaka kabarinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya jikan malamanmu, ya gafarta musu, ya yafe musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya jikan ƴaƴanmu da zuriyarmu, Allah ta'ala ya gafarta musu. Muna roƙon Allah ta'ala ya jikan dukkan ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya da imani. Muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gaba daya. Muna ƙara roƙon Allah ta'ala dukkan buƙatun da muke da shi a ɗaiɗaikunmu, Allah ya biya mana. Buƙatun da muke da shi a matsayinmu na al'umma, Allah ta'ala ya biya mana. Fitintinu da muke fama da su a wannan ƙasa, musamman a ɓangaren arewa maso yamma, muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki. Allah ta'ala ya nuna mana bayansu. Allah ta'ala ya magance mana abin da ya fi ƙarfinmu. Waɗanda suke tada fitintinu, Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiru ba, Allah ta'ala ya maida bala'i da fitina ta ƙare a kansu. Waɗanda suke cin riba da abubuwa da ke faruwa, mu ba mu san su ba, amma Allah ta'ala ya san su. Duk mai cin riba da waɗannan fitintinu da kisan kai da ake yi, muna roƙon Allah ta'ala ya hana shi kwanciyar hankali a duniya da lahira. Muna roƙon Allah ta'ala tun a duniya ya kaskantar da shi, a lahira muna roƙon Allah ta'ala ya kaskantar da shi. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, dalilin waɗannan jarrabawa da duk wata jarrabawa da suka riga mu da imani, Allah ya karɓe su a matsayin shahidai. Waɗanda suke raye, Allah ta'ala ya kare su. Idan tamu ta zo, Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Sai an samu karin kafofi na sadarwa da ke daukar nauyin wannan tafsiri jiya mun tsaya Allah ji akan 54 yau an samu karin na 55 zuwa na 62 akwai Alhaji Ibrahim Shukur Salman Damburan ya dauki nauyin na 55 da na 56 655 ABC Radio Yola AM daga 9-10 na dare sai ABC Radio FM 95.7 na Yola shi ma Adamawa 9-10 na dare sai Alhaji Ahmad Abubakar Walama Alhaji Ahmad Abubakar Walama ya dauki nauyin na 57 shine Amana FM Radio daga Gombe 10-11 na Hansi sai Alhaji Muhammad Murtala Sale Santura Kingidbi da hadi da tallafin injiniya Sadio Yan Gallo sun dauki nauyin CCTV Jalingo daga 9-10 na dare sai na 59 hukumar gidan rediyo na Alfijir Katsina sun dauki nauyin wannan amma ina ji suna ne na matsayar da su okay to ita mai gidan rediyo ita ta dauki nauyi shine Alfijir Radio FM 91.5 Katsina daga 4-5 na yamma sai Alhaji Shehu Abubakar da jiya mun kira nasa a daidai lokacin yana nan zaune a gefe ya kara guda uku yana nan ko to alhamdulillah ya kara na 60-61 da 62 akwai Freedom Radio FM 99.5 Kano daga 9-10 na Hansi sai na 61 BMC Radio Gombe 91.9 FM daga 5-6 na safe sai na 62 NTA Kaduna daga karfe 2-3 Allah ta'ala ya sa wannan hidima ta zama hujja gare su ba hujja akan su ba Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna akan wannan hidima ya hada ladan mu da nasu akai sa zuwa cikin karuna ya hada ladan mu da nasu akan wannan muna roƙon Allah ta'ala ya karbi wannan a matsayin ibada wanda ya isar da sako na addini yana samun lada insha Allah ta'ala kwatankwacin wanda ya karantar da su idan su da suka dauki nauyin suka fi mu kyakkyawar niyya a wurin Allah ladan su zai fi namu gaba daya so hatta adadin ladan ya ta'allaka da karfin kyan niyyar mutum da alakar da ke tsakaninsa da Allah so da haka wannan hidima ce mai girma kuma babu kokonto duk wanda suke daukan nauyi din nan zaka samu kuma a bangaren ciyarwa da taimakawa ba su da kasala musamman ga waɗanda muka san su muke mu'amala kai tsaye da su a cikin akwai suke aminai ko abin da ya kama da haka waɗannan su ne fa'irin ayyuka na alkhairi da ake bukata mu yawaita a cikin irin wannan wata mai albarka ba wai mu keɓanta waje ɗaya ba a cikin mu akwai wanda yanzu ba su da aikin alkhairi ko guda ɗaya a Ramadan in an yi sa'a shi ne su kame daga ci da sha nan ma ba su iya yin sallah a kan lokaci in an yi sallah amma duk wanda ya aikin alheri sai sun masa hisabi kowane da ya yi sai sun yi hisabi wani ai yanzu ba kaza ya dace a yi ba kaza ya dace shi yana da kuɗin bai yi ba bai ciyar ba bai ɗauki nauyin karantarwa ba bai gyara masallaci ba bai taimaki islamiyya ba amma duk wanda ya aiki shi kuma sai ya yi hisabi a kan aikin amma shi kuma in ka je daga cikin zuriyarsa zuwa ƙauyensa zuwa garinsu babu wanda ya san aikin alherinsa na naira 10,000 amma duk wanda ya shi kuma sai ya yi hisabi to ba bala'i da ya kai wannan a rayuwa wasu suna aikin alkhairi mu kuma mun shagalta da musu hisabi ba mu aikin alkhairi in kana neman asara duniya da lahira ita ce wannan idan ka ga wani ya yi ba haka ake yi ba ba wai za ka bar hisabi ba ne kai sai ka ɗauko dukiyar sai ka zo ka yi abin da ya dace haka ake yi shi ya gyara masallaci ko ya gina ko ya biya karatu kai abin da za ka yi sai ka ce to ai ba haka ake ba abin da ake kaza ne kai ma sai ka ɗauko miliyan 10 ko 20 naka sai ka yi yadda ake sai ya koya daga gare ka to haka ake ba a kalubalantar mai aikin alheri da surutu ana kalubalantarsa da aiki ne da ya fi irin nasa inganci mafhum tayyib kula da wannan kuma ina aiki da dama ganin cewa a cikin Najeriya kasa ce da Allah ta'ala ya gare mu akwai masu wadata akwai wanda ba su da shi a irin wannan wata na Ramadana lokaci ne da ya zama wajibi a kanmu wanda ke da hali ya taimaka wanda bai da hali wanda ba su da hali daga cikin yan uwanka na jini yan uwana na jini daga cikin makwabtanka daga cikin makwabtana daga cikin waɗanda kuke sallah tare da su wajibi ne kowa ya duba wane ne ne ke kyautatawa wannan kyautata ba bangaren abinci kadai ba, tare da cewa iyaka wanda suka fi kowanne muhimmanci. Manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah ta'ala fi dunya wal akhirah. Wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 6614. Fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wani mutum da ya sawwakawa wanda yake cikin halin kunci na bangaren abinci ne ko abun sha ne ko kuma wahalan aiki a ramadana ko wani irin bangare ko kudin magani ne ko wajen zama ne, sai ka taimaka wani mutum da ke cikin kunci, to a baka labari, a baka labari cewa Allah ta'ala zai sawwaka maka rayuwarka a duniya da lahira. Idan yau ka dauki wani makwabcinka guda ɗaya ko wani abokinka ko wani almajirinka ko wani malaminka ko wani abokin sana'arka da ka fi shi wadata, sai ka sawwake masa rayuwa a ramadanan nan, ka tambaye shi me kake bukata na abinci, yana bukatar shinkafa buhu biyu, ya ishe shi, bayan nan nawa ne kudin cefa ne da kake bukata, sai sauran abubuwa da nake bukata a ramadani ishe ni gaba ɗaya naira 200,000 ne, a kara kudin dinkin yara fa eh shi ma 200,000 dai, sai kake ga shinkafa buhu biyu ga naira 500,000. Dan me? Dan ka sawwaka masa dukkan bukatun ramadana. Annabi ya ce a baka bushara, a baka glad tidings cewa kai ma Allah zai sawwake maka kuncin duniya da lahira. Shi yasa duk masu bayarwa ba ka gane bayarwa dalilin kyautatawa ya kalauce. Ba a taɓa yin wani mutum da ke ciyarwa fi sabilin lahi dalilin wanne ya zama matsiyaci ba, ba a taɓa yi ba. Amma kuma an yi marowata da dama da suka talauce. Yasa wani magabaci ke cewa wai aruni bakhilan tsala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratil bazl. In ka isa ka zo min da wani mutumin da dalilin kyautatawa da ciyarwa da taimakawa yayi me, ya talauce. Aluni bakhilan tsala umran, ku bani marowacin da ya tsawon kwana a duniya dalilin rowa. Aka ce wane da ajalinsa shekara 50 ne, amma dalilin rowa san da ya shekara 80 dan yaki ne ya fi kyautar da arzikinsa. An taba samu? Sai ce ku kawo mini wani mutum kuma kariman mai kyauta da kyautatawa wanda dalilin kyautatawa ya rasu. Aka ce da ajalinsa shekara 80 ne, amma sai ta sadakar da arzikin sai ya rasu a shekara 50. An taba haka? Ba a taba yi ba. Da rowa talauci baya kara ma fada, afwan, rowa ba ta kara ma fada ɗaya a duniya, ba a taba haka ba. Kuma rowa ba ta kara sa, ba za ta sa ka yi kiba ba, rowa ba za ta sa ka yi me, ka shiga gidan da mai kyauta bai shiga ba. Duk waɗannan ababen arzikinka daban, abinda Allah ya baka in ka ba wani daban. In yau idan kana da hali ka ɗauki miliyan ɗaya kace wani bawan Allah ga kefen miliyan ɗaya, wannan fa bai shiga cikin arzikin da Allah ya baka za ka ci bane ba. Sannan idan ka hana kowa ka tara akawun ɗinka, wannan tarawan ba zai sa ka ci arzikinka ba, sai ka sa akawun ɗin sai bankin ya kare, sai kuɗinka ya tafi a banza, ko kuma ka ɗauko kuɗin saboda rowa kuma a face. Dubai iya yiwa? Ko kuma kuɗin da kake taimakon sai ka je ka sayi wani fili, sai ya zo ya shiga rikici zai kwaje, sai a ce ban zuba naka ba ne, kuma kai baka yi aikin alheri ba, kuma a duniyan ka rasa shi. Shi yasa duk kyautar da kake yi da kyautatawa ba ka cin arzikin da Allah ya sa wai zai shiga jikinka, ko kuma za ka tufatar da kanka da shi. Wannan dama ne Allah ya baka ka kyautata. Haka idan ka hana kowa kuɗin da ka mallaka da ba arzikin da za ka ci ba ne, kana gani za ka rasa shi. Shi yasa wajibi ne a wannan hali kowa ya duba wanda zai iya kyautatawa. A cikinmu akwai wanda zai iya mutum ɗaya, akwai wanda zai iya mutum biyu, akwai wanda zai iya uku, akwai wanda zai iya biyar, akwai mai goma, akwai ɗari, akwai mai dubu, akwai wanda zai ɗaukar nan mutum 200,000 ma idan ya ga dama. Kowa Allah ya shi gwargwadon abin da zai iya. Wajibi ne mu yi ƙoƙari kar mu dogara da cewa sai wane da wane za su yi. A'a, ita aljanna kowa ta kansa yake ne ba. Idan wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya ya ciyar, ba za a zo ƙilin ƙiyama a ba shi aljanna ya baka attachment ka shiga ba. Babu ne. In yayi nasa ne, kai da baka da shi albashinka 20,000, da wannan ɗin za ka nemi yardar Allah. Kuma ka san juhudul muqilliya cikin mafi falalan aikin alkhairi shine ƙoƙarin marar shi. Ba ka da shi amma kai alkafura bal al-imani a wannan wurin, sai kai al-imani sai ka taimaka, to wannan shi yake sa Allah ta'ala ya yarda da kai, ba alkafura bane a nan. wannan al'imani ne a wannan wurin. So da haka ayi kokari azumin ya fara, kayi kokarin ka sauke wasu mabukatan, ka duba wasu makwabtanka akwai gidan marayu ba sa tsammani ba zato ba tsammani, ka tura kaninka ko iyalinka aje aje mai bukatun su a azumi. Me suke da shi na damuwa, a kai musu abinci da abin sha, ka kwatanta abin da kake ba ƴaƴanka a gida a babu, su ma su ji in baban su ya rasu dalilin addini sun samu wani baba da ke jinkansu. Wannan al'amari yana da muhimmanci, ka samu wani dattijo da kullum sai ya fice ya yi ice a jeji ya zo ya sayar ya ciyar da iyalansa, ka fai da shi ka ce baba me kake ne, wallahi ice ne na ciyar da iyalai, nawa kake samu kullum ice ya ce 1,000, a wata nawa kenan 30,000, ka ce baba bar wannan zan baka 90,000. Yanzu daga yau ka zauna a gida kai ta istighfari da karatun Qur'ani, kai ta azumi har a Ramadan ta kare, to irin waɗannan dattawa da ba sa manta alkhairi har ya koma ga Allah yana maka addu'a. To waɗannan ayyuka na alkhairi da Allah har mu sai sai gobe, daga yau din nan kowa ya fara, mu zauna mu ga me za mu iya yi. Allah ta'ala bai tsora mana abin da za mu iya, abin da za mu iya ya sani. Allah ta'ala ya taimake mu. Din akwai tambayoyi gaba da biyu ko uku da lokaci da ya yi. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya gafarta wa iyayen malam. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum. Nagode sosai ko da na aran ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da sauran ƴan uwa duka da suke nan da zuriyar mu gaba daya. Malam, hukuncin ibadan mace da ta yi bari, wato miscarriage, daga wani watan cikin da idan ta yi bari za ta daina sallah. Na biyu malam, ga wace ta cancanci daina sallah, hukuncin kwanakinta ɗaya ne da wace ta haihu? Tambaya biyu kenan. Tambaya ta farko, hukuncin ibadan mace da ta yi bari miscarriage, daga wani watan ne idan aka yi miscarriage zai zama ba za ta yi sallah ba? Akwai fatawa ta Lajnatud Da'ima lil Buhuthil Ilmiyya a mujalladi na 5 namba na 422 zuwa 423, suka ce dukkan cikin da ya kai kwana 81 idan aka yi bari, to wannan ya shiga cikin matsayin jinin haihuwa ne, matakinta matakin mai nifasi ne. Amma duk cikin da bai kai 81 days ba, kwana 81, ana ɗaukansa idan ya zo a kwanakin al'ada jinin al'ada ne. In bai zo a kwanakin al'ada ba, yana ɗaukansa a matsayin jinin istihaba, wato jinin cuta. Suna cewa a cikin fatawar ta su cewa innal janin qad yukhlaq, idan ya zama shi janin ɗan tayi da ke ciki an fara halittarsa, faqad zaharat a'ba'uhu min yadin wa rijlin wa ra'sin, sai zama a jikin halittar da aka yi barin akwai alaman kai ya fito, hannu ya fito misali, sannan kuma kafa ta fito a jikinsa da aka yi. In alaman halitta ta fito a jikin bari da aka yi, suka ce wannan matakin matsayinsa ɗaya da jinin haihuwa ne. Idan kuma halitta ba ta fito ba, kawai ya faɗo ne kaman gudan jini ko wani abu mai kama da haka, babu alaman halitta, wannan sun ce ba a ɗaukan jinin da ya biyo baya a matsayin jinin haihuwa. Dogaransu da cewa daga kwana 81 ake farawa, sun dogara da hadisi da yake mashuri ne a cikin koda 40 hadisi, gidan kowa akwai shi, aiko hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, iya 40 hadisi na 4, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه روح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأدبه وعمله وشكي أو سعيد. مهل الشاهد متى كان هل التافانا 40 نفرقو أكتيني 40 يوما نطفا فانا 40 ينا لغو روان هل التا نأواد أبا. ثم يكون مذكا مثل ذلك، ثم يكون علاقة مثل ذلك، سيكون إذا مبودن جني فانا 40. Kaga 40 ruwan halitta, 40 me gudan jini, 40 da 40 ya zama nawa? 80. Sai zango na uku sun mai kunu mudugha, to daga 81 ake fara halittan tsoka da daga nan ake canja halittar wannan gudan jini ya bada form na creation na halitta. To daga nan suka ce daga kwana 80 da dai ake yi. To daga duk cikin da aka yi kirda don ya kai 81 days a jikin mace sai ya fita, to wannan jinin da ya biyo ba ana daukar sa a matsayin jinin haihuwa ne, za ta daina sallah da azumi. Daga baya sai ta rama azumi sallah kuma ba za ta rama ba. Mafhum? Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Sai na biyu kuma da ta ce, idan kuma ta daina hukuncin, hukuncin da ɗaya ne da wanda ta haihu ko ba ɗaya ba ne, eh hukuncin ɗaya ne. Idan ya kai 81 days kwana 80 da ya zama hukunci ɗaya ne da mene? Da mai haihuwa. Mai haihuwa kuma a magana mafi inganci tana yin kwana 40 ne ba ta yi sallah ba. Saboda hadithi da yake cikin Irwa'ul Khalil fi takhrij ahadith manar as-sabil hadithi na 201 da ke cewa kanatin nufasa taqudu fi ahd rasulillah 40 yawman ba'da nifasiha. Mata sukan zauna a zamanin manzon Allah bayan haihuwar su kwana 40 ba tare da sun yi sallah ba. So kwana 40 shine a magana mafi inganci, amma idan jinin ya dauki a kwana 10 daga nan sai ta cigaba da fara sallah. So ta yi sallan kwana 11, 12, 13, 14, 15 sai ya dawo sai ta kara daina sallah. Idan ya sake zuwa kwana 5 sai ya dauke sai ta cigaba da sallah. So daga nan za ta cigaba duk kwanakin da ya dauke gaba ɗaya komai ya zama an samu juku. To za ta cigaba da sallah. In kuma ya dawo sai ta daina. Daga ta kai kwana 40 ko jinin ya zo ko bai zo ba daga nan sai ta cigaba da ibadarta. Idan yana zuwa kuma ta tawadda inda kulli salatin. Sai ta riga jaddada alwala yayin yin kowace sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya ji ɗan iyayen mala. Amin ya rab. Amin ya zal jalali wal ikram. Na gode sosai ko. A roƙa mana malam batun tafsirinsa da harshen Turanci kamar yadda ya saba mana a shekara da ta wuce. To yanayi ne na guntun lokaci. Babu kokwanto, ya dace a gari irin Abuja a ce ana tafsiri da Turanci. Babu kokwanto, amma haɗawa duka biyu a darasi ɗin yana da wahalarwa. Gari ya zama an ware wani seshin na daban na Turanci ɗin. Idan na samu lokaci zan ga yadda za a iya yi, ko da dai na 'yan takaitattun kwanaki a cikin watan Ramadan ɗin, amma ba alƙawari na yi ba. Ya ta'allaka da damar da na samu da kuma abubuwan da suke gabana. To idan mutum yana da ayyuka da yawa lokaci yana da wahala, ko da wannan karatun jajircewa ne ya sa su ga baya tsayawa. Nakan yi sacrifice da yawa, Allah shi ne shaida gabanin karatun ya yi, in ba haka ba da ba zai yi ba. Yakan yi clashing da abu da dama, amma nakan ba shi muhimmanci a kan kowace harka ta duniya. Shi yasa kake ga ake yinsa. Nakan ba da muhimmanci a kai. Za a yi ƙoƙari a ga abin da zai samu insha Allah, ko da ku shekaru na gaba ne idan Allah ya sa kwanakin sun kai. Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Don Allah ina son a tabbatar wa malam ina taunarsa don Allah. Daga Hassan ibn Usman Hadija. To ahabbaka Allahul ladhi ahabbtani fihi. Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka. Allah ta'ala ya sa mu cikin jama'ar da suke shiga aljanna don soyayya saboda neman yardarsa. Da dadin da kake kana so na don Allah, soyayya don Allah ita ce ake cewa riba a cikinta. Duk soyayyar da ba don Allah ba to hayaniya ce da ban kaura. Allah ta'ala ya ba mu ikon son juna don neman yardarsa. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Malam yaya hukuncin yin auren dole, ko malam a ƙara ja wa iyayenmu hankali a kan yin sa? Iya mun caccaki 'yan mata da matasa a kan kurakurai na biki ko? Maybe shi ne wata take so kuma yau a caccaki iyayen. Muna kwankwasan ƙannenmu da 'ya'yanmu, amma ba za mu iya kwankwasan iyayenmu ba. Ba a kwankwasan iyaye, amma kuma za a iya gyara musu kuskure da dabara. Amma dai a yanzu ba ni zan yi magana, bari in ba da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 6968 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare su ke cewa la tunkahu al-dhikr hatta tusta'zan. Ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta. sai an nemi izininta. Allah ya ji kan malamin mu malam mai risala al-Qirawani, na san maganar su an dade akan ta Abu Zaid al-Qirawani, wa li abi in ka fi ibn al-dhikr bi ghairi idniha wa in sha'a shawaraha. Ala ayi halin muna ga girman magabata, duka kuma malami ne na Allah, malam mai risala da mai akhadari. Duk wanda ya ga da sai bayanin aqida da mu'amala, ya san malamai ne bi ma'anar kalima, Allah ya gafarta musu. Amma duk da haka, idan maganar dan adam ta ci karo da maganar manzon Allah, sai mu ce da kullu qawlin inda qawli Muhammadin, ko wata magana ana barin ta inda ta dan adam ne kuma ta ci karo da maganar manzon Allah, saboda a cikin mu shi kada ake yi wa wahayi ne ga ya mana. To annabi yace la tunkahu al-dhikru hatta tusta'zan, ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta. Za a zo a tambaye ta, ana neman izininki, kina son wane? In tace eh, kuma aka ga addininsa da ɗabi'unsa sun yi, kar a duba arzikinsa ko matsayinsa. In dai ɗabi'u da addini, ka duba ba ɗabi'un addini ne, amma sai aka ware su. Saboda me? Saboda nagartan aure na da alaƙa da ɗabi'a. In an samu wani ustaz ne amma bai da ɗabi'a, zai kira uban ce zaga, ya kira uwar ce zaga. Kuma yadda ka san dan boxing, yadda ka san Anthony Joshua, ka zai ta dukanta. To wannan ba daidai ba ne. Shi yasa addini a wajen aure, bayan an duba addini mutum sai a duba ɗabi'unsa, a samu mutum mai kunya, mutum mai ladabi, mai sanin girman na gaba, mutum mai haƙuri, mutum mai juriya, mutum mai kawar da kai. In ba ka da wannan ɗabi'un, da mace kullum rikici kuke ciki, kullum rikici ne. Ita mace default ɗinta shi ne ka ɗauka kullum a karkace take. Shine default position din. In ta miƙe sai ka ce to yau ribar kafa ne. Wannan haka annabi ya karantar, ba tunanin ɗan adam ba ne. Annabi ya ce daga cikin haka karkari aka halicce su. To za ka ala ayi halin a ƙa'ida, in namiji ya zo ta ce wannan take so iya da addini da ɗabi'a sai a ba shi. Idan wanda ta kawo babu ɗabi'a babu addini, sai ku ce a'a wancan wannan bai yi ba, sai a zauna da ita a nuna mata hatsarin abin da take fuskanta. Idan uba kuma ya ce ko ba ka so za mu aurar da ke, to a nan kuma ana iya kai a yi auren ya zama bai inganta ba shi auren gaba daya. In ka duba sharha na Sahihu Muslim ta aliki na Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, shafi na 160, ya kawo magana na hadithi na Ibn Usayb, hadithi na Buraida bin Usayb, cewa anna fatat ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wata budurwa ta zo wajen manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, sai take cewa inna abi zawwajani ibna akhihi li yarfa'a bi khasifatahu, cewa annabi ya aurar da ni ga yar ga dan uwansa, wato dan baffana ya bani, yayi wannan dan ya dauka ka kawai darajar sa ne a wurin baffana, wa iya da ni'imomi, to baba na iya neman shiga wajen buradansa sai ba da ni wadansa. Shine yayi ne dan personal benefit ɗinsa, ba dan maslahata ba, kawai li yarfa'a bi khafifatahu. Sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi, fawwaza al-amra ilayha, sai annabi ce al'amarin yanzu naki ne, kina da zabi. Sai kace ajastu ma fa'al abi lakin aradtu an ta'lama an-nisa anna laysa lil-aba fihi amrun. Kace tunda babana ya bada auren, ni na amince da hukuncin da babana yayi, amma na kalubalanci hukuncin ne don na ilmantar da 'yan uwana mata cewa iyaye ba su da ikon yi musu auren dole. Amma tunda babana ba da ne na zaɓa, na bace tunda kin zaɓa ki auren ki yayi. To a ka'ida aka yi wace aure na dole, aka tilasta ta dole sai ta zauna a gidan. Malamai suka ce a ka'ida za a ba ta zaɓi, kamar da cikin fatawar mar'al muslima na Ibn Uthaymeen mujalladin farko namba na 343, sai ta ce kina son auren? In ta ce tana so aure, ya in ta ce ba ta so, to aure ya lalace. Amma dan a samu maslaha yace sai a ga yawo alkali a ce ba ta so, kai sai ka bata. To zaka alkali sai ce mata babu aure, shike da abu ya tabbata, tana da ikon gobe ta je ta yi sabon aure. Wallahu ta'ala a'lam. Zaka auren dole a daina yi wa ɗan mata, in aka yi akwai cutar da su, kuma ba addini bane. Tare da 'yan matan yanzu ba duka suke da hankali ba, sai ka zauna da yayarka ka rika nusantar da ita akan rayuwar duniya. Menene duniyan? Dan ya zama in za ta yi zaɓi, ta yi zaɓi na ƙwarai, ba ta yi zaɓi na hayaniya da ban haura ba. Saboda daga yin aure shi ne gaban yin nasarar mace a rayuwa ko lalacewarta. Idan uban 'ya'yanki ya zo ba mutumin kirki ba ne, daga nan al'amari ya lalace. Sai bayan an yi zuriya kuma sai a ce an gane halinsa ba na ƙwarai ba, kuma ya zama al'amari lokacin ya yi jinkiri ba yadda aka iya. Allah ta'ala ya hada kowa da salihan abokanan zama. Muna cikin suratu Ali Imran sura ta 3 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama har ma aya ta 9 za mu tashi a daidai kan aya ta 33 bismillahir rahmanir rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
إن الله اصطفى آدم للي الله يزعب النبي آدم ونوحا كما الله تعالى يزعب النبي نوح وآل إبراهيم كما الله تعالى يزعب إيالا النبي إبراهيم وآل إمران كما الله تعالى يزعب إيالا إمران على الآلمين أكن ثورا حالتان لكي تكون سميدك السيقى بعدها إن الله اصطفى للي إن للتوكيدني إنفاسدني للي الله ذاك إن نزوى التوكيدي هما نسبة الله كما شيني اسمها واند اسمها داما إن فنا مثمي نسبة دليل النسبة نسكنا اصطفى مثل فئليني ما بي سيكما أين الفائل شيني مقدر هو شيني ضمير يعود إلى الله آدم كما شيني مقول به الأول سيكما نوح مقول به الثاني آل إبراهيم آل شين مقول به الثالث آل إمران نفسكما آل إبراهيم مضاف ومضاف إليه مفهوم سبور إبراهيم كلماني أجمي شيء إذا ماذا نسب في محل نمي نجريكو إن شاء الله ذاك إن الله للي الله اصطفى يازعبي النبي آدم يازعبي النبي نوح يازعبي إيالين إبراهيم يا زبي يا لين إمران على العالمين أكن ثورا حلتون فا سنة شيت الله دكان أبو بواد يحلتها الدنيا يكن في تواني أكن وني أتكلم وتنجو مشاهد الله يحلتها في سنة وتر رمضان دنقرن قنطا في ثورا فانسي أبانجارن جرالي في سنة جرال ليلة القدر يجكو ودليل الدنيا a bangaren wuni sai sanya kwanaki goma na farkon wunin zulhijja sun fi kowane kwanaki falala a duniya ya halicci mala'iku ya sanya mala'ika Jibril ya fi kowa falala tare da dukkan mala'iku masu falala ne ya halicci halittu a duniya gaba daya ya sanya a cikin halittunsa mutane yan adam sun fi kowa daraja a cikin yan adam Allah ya fifita wanda suka yi imani da shi sun fi kowa daraja a cikin masu imani da shi ya tantance ya zabi annabawa da manzanni sun fi kowa daraja sunna ce ta Allah duk abin da ya halitta za ka ga ya daukaka wani akan wani ba a cewa kalmar istafa sai dai in an daukaka wata ni'ima ce wanda ba kowa yake da ita sai a ce to istafa amma inda abin da kowa ya mallaka ne to anan bai zama istafa sai dai zama mai kawai ni'ima ce da an'ama alaiha ala kulli ahadin amma kalmar istafa shine wata ni'ima ne da an ba wa wani amma wani bai same ta ba don haka anan sai Allah ya ware zuriya guda hudu zuriyar annabi Adam zuriyar annabi Nuhu zuriyar Ibrahim zuriyar Imrana sai ce ya ba su wasu irin falala da bai ba wa sauran halittu ba kuma sunna ce ta Allah a dukkan halittun da yakan dauka ta wani akan wani haram ba ne sai ka ba mu misali ɗaya ko biyu ko abin da ya sauka Allahu
yastafi min al-malaikati rusulan wa min إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
jazakumullahu khaira barin dauki aya ta biyun na fara da ita walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila cikin isra'i aya ta 70 Allah ta'ala yace walaqad haqiqa karramna bani adam mun karrama dan adam mun girmama dan adam akan ne akan duk sauran halittun da Allah ya da muke gani in ka cire mala'iku Allah ta'ala ya karrama mu akan su halittar mu ta fi ta zaki tare da muna tsoron zaki ta fi ta giwa ta fi ta kura duka muna tsoron su kana ga maciji ka gudu masa amma guduwan nan ai ba girmama ba ne tsoro ne in aka ce yau ka zama maciji zaka so ka zama ba wanda zai zama yau za a mai da kai jeji zaki a kora ka jeji akwai mai jinkata babu me dalili don Allah ya karraba mu akan sauran halittun da yayi duka mun fi su kuma yace wa hamalnahum fil barri wal bahr muka dauke su a cikin ruwa da kuma kan tsandauri sai kaga jirgin ruwa yana tafiya yadda ka san gari guda da kayan da za a yi sati ko wata ana saukewa sai kaga mutum dan tsuta cikin sa wata kila nauyin sa bai wuce 80 kg ba shi yake tuka jirgin sai kaga jirgin sama da mutum 500-600 ya tashi sama wake tuka shi dan adam ka taba ga zaki ya tuka jirgi in an ce ga direban wannan jirgin zaki ne zaka shiga jirgin amma dan adam sai ka shiga ya tuka ka me dalili saboda Allah ya karraba mu akan sauran halittu a bayan kasa mu muke noma mu muke kere-kere mu muke komai duk karfin zaki babu inda aka ce ga kamfanin da zaki yayi mota kuma duk karfin zaki tsirara yake yawo ko tufafi baya sawa shi yasa Allah yake to mu ya halitta mu ya karraba kaga a cikin halittunsa jinsin dan adam Allah ta'ala ya zabe shi a cikin sauran halittu na dabbobi da makamantansu duk yadda dutsen zuma ya baka sha'awa baka sha'awan ka zama dutsen ko kana sha'awa duk yadda fulawa ta burge ka a gadin a gida kana sha'awan ka zama fulawa baka sha'awa dan a cikin halittun Allah mu yan adam ya zaba mu yan adam din nan da wanda ya da akwai Allah da wanda bai da ba ya shiga cikin wannan zabi din a wannan gaba idan ka kare imani da Allah kuma sai ya zama zabi ne akan zabi aya ta biyu da aran ma ya kawo na misali Allah yace Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas wannan zai zama cikin suratul hajj aya ta 75 yace Allahu Allah yastafi yana zaba min almalaikati daga cikin malaiku rusulan wasu zama su ne manzanninsa mala'ika Jibril yana kawo wahayi min babin misal maliku shine wanda yake mai tsaron wuta zabansa Allah ta'ala yayi to a cikin mala'iku akwai wanda Allah ya ba su aiki irin Jibril irin Mika'il irin Israfil irin Munkar irin Nakir irin Ridwan dukkanin su waɗannan manzanni ne da Allah ya raba musu ayyuka, to shine a cikin mala'ikun wasu manzanni ne wasu ba manzanni bane. Akwai waɗanda Allah ya ba su kula da wani bangare, kai kake kula da saukan ruwa, wani yake kula da wuta, wani yake kula da ayyukan mutane na kware da na banza, wani shine mala'ikan cire rai min babin misal. So duk mala'ikan da aka ce ma ga responsibility da aka ba shi ya zama wani manzo ne daga cikin manzannin mala'iku. Wa minan nasi rusulan shine ma'anan ayar. So daga cikin mutane ma wasu Allah yakan zabe su ya ba su matsayin manzanni, kamar yadda Qur'ani ya bamu labarin manzanni da Allah ya turo da annabawa wanda Adam ma taba kawo mana a baya akalla guda 25. Kaga Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi rusulan. To a cikin mu din ne kuma sai Allah ya fifita wasu akan mu, sai aka samu manzanni da Allah ta'ala ya aiko su. Ga sunan da dama: Annabi Muhammad, Annabi Isa, Annabi Musa, Annabi Yusuf da makamantansu. To sunna ce ta Allah, wat idan Allah ya halitta sai daukaka wani akan wani. Yanzu anan da muke tare, akwai wanda Allah ya daukaka a cikin mu, akwai wanda suke da haddar Qur'ani, akwai wanda ba su da shi. Tilawar da Allah ya ba wa aran ma da shi da sauran aran mumi da kenan, babu kokonto wanda ya haddace Qur'ani iya da wata ni'ima akan wanda bai haddace ba, iya da wata falala. Don mahaddata Qur'ani su ne ahalullah, su ne ma'abota Allah, mafhum. Da Hausance ka ce su ne iyalan Allah, ba ƴaƴansa ba, su ne jama'ar Allah ake nufi. Kuma wa khasatuhu, su ne keɓantattu, zaɓaɓɓu na Allah. Taron mu a nan wurin ai ba kowa ne liman ba. Idan za mu yi sallah, mutum ɗaya ne yake mana limanci. Limancin nan da yake mana muka amince liman ne, a wannan ɓangaren Allah ya ɗaukaka shi a kanmu. A zaman da muka yi a masallacin, akwai shugaban kwamitin masallaci da markazin center gaba ɗaya. Zamansa shugaba director general na ICICE, to zaɓensa Allah ya ɗora ce shugabance mu a kan wannan al'amari ɗin. Mafhum? Tayyib. Lokacin da ka shiga jirgi za ka tashi daidai shiga jirgin da kai, shi pilot ɗin shugabanka ne. Za ka yi mutu? In za ka yi, ka bari ya tashi sama, ka ce ba ka yarda da shi ba. A lokacin al'amarin yana hannunsa, shi shugaba ne. To sunna ce ta Allah, za ka ga a wannan wurin wani shi ne, a wannan wurin wani aka zaɓa, a wannan wurin wani aka zaɓa. Wani dagaci ne, wani mai anguwa ne, wani sarki ne, sai kana ji sarkinka first class emir ne. In ya zo gaban wani sarki kuma sai ya ga shi ma faɗi ya yi gaisuwa, saboda mai gaba ma da mai da gabanta. Duk yadda kake ga wani mai mulki ne, kake ga Allah ya zaɓe shi, akwai inda kuma ya je, inda aka fi shi mulki kuma shi ba sai ya yi suna a wurin. To ita sunna ce ta Allah, haka Allah yake ɗaukaka wani akan wani. To da Allah ta'ala, idan Allah ya zaɓi wasu akan wasu, akan wata ni'imomi, to in baka kai zuciya nesa ba, anan kuma shi yake kawo hasada. Yayi aka yi wane zama liman ba wane ba? Yayi aka yi wane ya samu matsayin kaza wane bai zama kaza ba? Yayi aka yi wane ya zama kaza wane bai kaza ba? Ai ko Annabi Muhammad da aka bashi wahayin Qur'ani, akwai wanda suka ce me yasa za a bashi, ba za a nemi wani dan alƙarya manyan garuruwa a.
وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.
جزاكم الله خيرا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وانا في سورة الزخرف آية 31 da kuma 32 suka ce me yasa da aka saukar wa Annabi Muhammad Qur'ani, suka ce me yasa Allah bai saukar da Qur'ani ga ɗaya daga cikin ƴan alkaryu guda biyun nan ba, manyan Makka ko ɗan zuriyar manya a Makka, sai a ɗauko ɗan talaka maraya a ce shine Annabi za a ba shi Qur'ani. In ba Makka ba, to a je Ta'ifa mana, tunda Ta'ifa ba akwai manyan mutane a wurin, a samu wani ɗan babban basarake mana, da in za mu bi shi da tushe cewa ɗan gidan manya ne, suna da mulki a duniya. Sai kafirai da mushrikai suka ƙalubalanci Allah wal iyazu billah, me yasa ya ba da ni'imar musulunci da Qur'ani ga Annabi Muhammadu ba wane ba? sai Allah ya tambaye su a aya ta 32 yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik a tambaye su shin su suke raba rahamar Allah ne yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatar rabbik khairun mimma yajma'un Allah yace tambaye su ku kuje raba rahamar Allah Allah yace mu muke raba ni'imar yadda muka ga dama musa wani ya zama mahaddaci wani ya zama sarki wani ya zama kaza wani ya zama kaza muna raba ta yadda muka ga dama ba wanda muke da zamu tambaye izinin sa wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah yace mu daukaka wani akan wani duk halittun da Allah yana daukaka wani akan wani to kaga annabi da aka bashi annabta da qur'ani akwai da suka yi kalubalanta ita kuma sunna ce ta Allah duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar ta kuma sai ka gamu da hasada idan yau dan anguwar ku ne aka gida masallaci ne cin mutum 10 sai zaka ce kai ne liman to wani ustadu yana safu na biyu da motsa ya za a yi kai ne liman ba shi ba yayi za a ce wani ne ba wani ba wannan sunna ce ta Allah idan kana ga wani dagaci a ƙauyen ku kana ga ba kowa bane to yanzu akwai dan gidan sadaukar da yake ga me yasa aka ba wani ba a ba wani ba shi abun ya dame shi dadinta shine ita hasada idan ana mata to ka rika murna saboda ita ce foundation din ci gaba duk duniya ba a taba ci gaba ba hasada ba inda aka maka kai hakuri ka rike Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a koma da baya shi kuma mai hasada hasadinta shine ba zai taba ci gaban ba saboda me saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canje hukuncin Allah ba ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayin Allah dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba ba ta taba yi ba a tarihin duniya sai sa ita ka'ida idan ka ga ba a maka ba to baka shiga ba ne amma in kai to ba maka wa kuma jikin ɗan adam mafiya yawa akwai burbudin hasada shi yasa shaykhul islam rahmatullahi alayhi yace ma khala jasadun min hasadin yace asalin halittan da Allah ya yi wa dan adam babu jikin da a duniya babu gurbin hasada a cikin sa sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasada ta fita mara imani kuma sai ya zauna da kayan sa rumbu ya cika rumbu da ita kullun ta hana ta sakat amma jikin dan adam a yadda yake in ba imani ne tsarkake ka ba asalin halittar ka akwai burbudin ta a jikin dan adam ba amma lokacin da kaji ta dame ka to akwai yadda ake magance ta na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba ko me nayi bazan canja kaddara da hukuncin Allah ba na biyu karanta Qur'ani da fahimta yana wanke zuciya saboda ka dauki gaba ɗaya suratul yusuf da tadabburi gaba ɗayan ta akan hasada da ɗan uwan nabi su suka masa ne addiyan kuma sun canja hukuncin haridiya aka jefa shi amma abinda Allah ya kaddara zai faru sanda ya je zama sarki suka zo gaban suka faɗi suna gaisuwa ai ba su canja ba amma fa saboda hasada yana jin yaro karami haridiya an jefa shi amma aridiyar Allah ya sa aka tsince shi aka je aka sai da shi har ya je gidan yari ya zauna akan imra'atul aziz ya fito aka zo ba abin da ba a yi ba amma a jigen matsayin da Allah zai kai sanda ya kai shi ya zo kuma ya zauna akan kujeran mulki ya yi mulkin tun daga rijiya zuwa gidan yari zuwa faida shi da aka yi aka ma faida shi amma duk waɗannan abubuwa ɗin ba su hada abin da Allah zai yi ya faru ba shi yasa a duk duniya babu ɗan adam da zai hasada ya canje wani hukunci da Allah ba a taɓa yi ba sannan idan ka ga kana tare da aboki sai kana hasada da shi Imam Malik rahmatullahi alayhi yace the best way da zaka magance shine na farko ka yawaita fadan alkhairin sa in public duk wanda ka kike tare da shi aminin ka ne ko aboki ba zai taba iya fadan alkhairin ka cikin jama'a ba to babban alama na cewa idan ya buya kuma yana cutar da kai duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin ka ya ce arama abdullahi abbazariya mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai zaka faɗi alkhairinsa shi ba zai taɓa kiran alkhairin ka ba a rayuwa to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai wannan cutarwan sirrin ne yasa ba zai wuce kuma public ya faɗi alkhairin ka ba sunna ce ta Allah Imam Malik rahimahullahi ta'ala idan kana son magance wato faɗan alkhairin wanda kake muhasada in public da ka sani ka dage ka faɗi alkhairinsa ko ɗaya ko biyu da ka sani na biyu in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta. Duk wanda ya tabbata a sunna ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta, kyautar za ta saka so shi, shi ma kuma zai ƙara son ka. Kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a sayar buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne, zai ji daɗi ya kira ya yi ta godiya. To wannan abin da kai na kyautata masa yakan taƙaita zafin hasada a zuciyarsa a kansa, kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama ya yi mai ya kyautata maka. Wannan na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada. Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu, Allah ta'ala ya kare mu daga hasada, Allah ta'ala ya kare mu daga yawan ƴan uwanmu hasada waɗanda za su mana ko suke mana, Allah ta'ala ya mana maganinsu. Don haka inna Allah astafa Adam, Allah ya zabi annabi Adam. Ta wani ɓangare aka zabi annabi Adam? Na farko Allah ta'ala ya ce ya halicci annabi Adam da hannunsa. Na biyu annabi Adam shi ne Allah ya karantar da shi sunaye da bai bayyana mana sunayen mai da mai kadai ba, kawai an bada misalai bisa ga tafsirin Ibn Abbas. Annabi Adam kuma shi aka fara halitta daga tabo, daga ƙasa. Sannan annabi Adam shi ne wanda Allah ya halitta ya fara shiga aljanna, kuma aka halicci iyalinsa Hawwa'u daga jikinsa. Duka waɗannan nau'uka ne na nuna falalar annabi Adam a kan sauran halittu, kuma shi ne annabi na farko na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi ne annabin da Allah ya kira sunansa a wurare ɗaiɗai guda 25 a Ƙur'ani. Waɗannan duk abin da na kawo akwai misalan ayoyi, sai dai saboda yanayin lokaci ba za mu iya kawo su duka ba. Wa Nuhan, kuma Allah ya zaɓi annabi Nuh. Shi ma annabi Nuh Allah ta'ala zaɓensa ya yi. Zaɓa na farko da muka ga Allah ya yi annabi Nuh shi ne manzo na farko. Annabi Adam, annabi Nuh kuma me? Manzo ne na farko. Mafhum? To da haka wannan zaɓe ne Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuh da ya kai shi a matsayin manzo. Sannan wasu malamai kuma suna da fahimta da cewa daga zuriyar annabi Nuh ne duniya ta wato. Kusan gabaki ɗaya zuriyar daga gare shi ne gaba ɗaya duniya ta wato. Waje Allah zuriyatahu humul baqun. So da haka tunda aka halakar da wani ɓangare waɗanda suka saura a duniya, ana ga gaba ɗayan waɗanda suka saura ƴan adam a duniya suna da alaƙa na jini daga annabi Adam. So da annabi Nuhu. So da haka daga cikin ƴaƴan annabi Adam, so zuriyar annabi Nuhu ita ta wato a duniya, wanda ba zuriyar sa ba ta wato a duniya ba. Iya daga cikin falala na annabi Nuh, iya daga cikin falalarsa yakan yi addu'a Allah ta'ala ya amsa masa take. Kuma annabi Nuh Allah ta'ala ya kira sunansa akalla a wurare guda 43 a cikin Qur'ani. Sunansa ya maimaitu sau 43 a Qur'ani. Wa ala Ibrahim, kuma Allah ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim. Idan aka ce Allah ya zaɓi iyalanka, shin kai ne iyalan ka shiga ciki ko ba ka ciki? Magana ba fi ganci kai ma kana ciki. Don haka ma'anar shi ne inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahima wa alahu wa Imrana wa alahu alaman alal alamina. Mafhum? Sai don haka in aka ce an zaɓi iyalan wane, to ana nufin shi ma wane iya cikin zaɓen. Don dalilin ne dalilin albarkacinsu aka zaɓe su. Annabi Ibrahim Allah ya zaɓe shi. Allah ya maimaita sunansa a Ƙur'ani wurare ɗaiɗai sau 18. Sannan daga cikin mafi zaɓen da Allah ya masa daga cikin tsafansa aka samu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Daga cikin tsafansa aka samu khatibul anbiya'i wal mursalin shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cikin tsafan annabi Ibrahim ne. Yana da ƴaƴa ga gidan annabi Isma'il, ga gidan annabi Ishaq, gidan annabi Isma'il, daga nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gidan annabi Ishaq an samu annabi Yaqub, daga nan annabi Yusuf ya fito. To da haka gida ne na annabawa da zuriya ta annabta. Sai sa ake wa annabi Yusuf kirari da al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, mai daraja dan mai daraja, jikan mai daraja, kuma jikan jikan mai daraja, annabi dan annabi, jikan annabi, kuma jikan dan annabi. Aba ka taba jin mulki irin wannan da Allah a duniya? Ka taba jin sarauta irin wannan? Annabi dan annabi, jikan annabi, kuma jikan jikan annabi shi kadai. Ai wannan kaga ya shiga wa ala Ibrahim, su ne duka ala Ibrahim ba. suma Allah ta'ala zaban su yayi annabi Muhammad ya shiga ciki sallallahu alaihi wasallam wa ala imran da iyalan imran wane ne imran tafsiri duna malami tafsirin farko suka ce baban annabi Musa dan ana cewa Musa ibn Imran tafsiri na biyu shine baban ainihin wa baban Maryam Maryam wacce ta aifi Isa alaihi salam wannan tafsiri na biyu na cewa Imran shine baban Maryam kakan annabi Isa shi ya fi tabbata kuma tsakanin su a magana mafi inganci na malaman tafsiri tsakanin wancan Imran Musa ibn Imran da wannan ya kai shekara 1800 kaga ai zamani ne wanda yake mai tsawo don haka ala Imran shine wa shine baban Maryam a cikin gidan aka samu ita Maryam da Allah ta'ala ya kira ta siddiqa mai gaskiya ce a cikin tsatsanta aka samu annabi Isa daga cikin ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar da ke da first class daraja a wurin Allah ta'ala yana ciki kuma da izinin Allah Allah ya bashi wasu mu'ujizozi daga ciki shine mutum zai rasu da izinin Allah idan ya zo yake tashi sai ya tashi makaho idan ya zo annabi Isa da izinin Allah idan ya taba shi sai idan ya bude sai ya bude in ya samu kuturu yace ya don su dawo da izinin Allah sai su dawo in ya samu mai kora ya taba kansa yace gashi ya tsiro sai ya tsiro idan ka zo ka zauna gaban sai ka gama bude baki sai yace cikin kan nan da kake ya akai haka naga tsobaro da ta nan wurin naga kosai ta nan to ai bai dace ka hada kosai da shinkafa ba ga shinkafa ta gefe abinda ka ci a cikin ka sai ka ci kayi wanke ka sa kaya ka sa gari ka goge ta ka fito sai ta ga cikin da kuma wannan kosan kaman fa ya dan fara rubewa ka ci kaga ai tona wa gayu a tsara a hadiri to annabi Ibrahim a nan ya fito annabi Isa alaihi salam daga nan ya fito shi Imrana ya zo wurare uku a Qur'ani wannan shine daya wuri na biyu ita ce ayata iz qalat imra'atu imrana sai na uku ya zo cikin suratul sahari arma bismillah
wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi
wannan aya ta karshe a cikin suratul tahrim kenan ko aya ta 12 wa maryam ibnata imran allati ahsadat farjaha ai kaga zabirta da Allah yi maryam yar imran wacce ta kare al'auratta muka yi huri a cikin me a cikin ta tunda annabi ta bayi da uba Allah ta'ala halice shi da uwa amma kuri mala'ika ya zo yi kuma wasaddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata da kalmomin mahaliccinta wa kutubihi wa qira'atin wa kitabihi ta gaskata littafin Allah ta'ala wa kanat min alqanitina ai duk wannan yabo Allah ya mata to da haka wannan shine Imran na uku a wannan wurare uku Allah ya kira Imran inna Allah hasafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran sai nabi id qalat imra'atu Imran sai wa Maryam ibnat Imran allati da haka ta samu nan ayata 23 ayata ayata 33 a wannan sura da ta ga 35 da ta 12 a cikin tahari duk waɗannan zaɓan su Allah idan ka zuriya ce zaɓa su duk ni'imar da Allah ka gaya wani da ba kowa ke taba zaɓa Allah yayi me iya yiwa kai ma kana da wata ni'ima sai shedan ya mantar da kai ka ganta babu wani musulmin da Allah ya halitta da bai da ni'ima idan hakuri kadai Allah ya maka da ni'ima wannan hakurin karke shi zai kai ka aljanna shi kadai ba ka da komai sai hakuri bayan imaninka da Allah zai kai ka aljanna wannan gida zabe Allah yayi shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wannan zai zama suratul qasas ko aya ta 68 to kaga wannan ma Allah yake shine yake halitta abin da yake so kuma yake zaba yana halittawa yana kuma zaba ko kuma kace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san ina yake sanya manzanci shi in kaga an zabi annabi ba haka kawai ake jiho abun daga sama dauka ba babu wani annabin da Allah ya turo wanda dan asalin sa miga ne ba taba yi ba ko wani dan tasha ko dan kalare ko dan sara suka ko dan daba mai wannan sana'ar ya hakuri amma duk annabin da Allah ya turo za ka ga asalin tarihin sa tun daga yarintarsa sai wasu alamu sun bayyana mutumin kirki ne shine Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa nasura kenan Surah Al-An'am, bangaren aya da nawa? 120 bangaren aya na 124 jazakallahu khairan malaki sa. Bangaren aya na 124. Don haka alal alamin Allah ya zabe su akan sauran al-alamin. Menene ma'anar al-alamin? Na'am. أعلم ما بعمل مثالي نقر عيدا لإخوة رامان العالمين
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم
موقنين وانا سورة الشعراء آيات 23-24 Allah yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'aunu yace menene mahaliccin alami na din sai annabi sai bashi amsa da tsami qala rabbus samawati wal ardh ma'anan rabbul alamin shine rabbus samawati wal ardh haka tafsirin al alamin shine as samawati wal ardh wa ma bainahuma dan yace qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati والارض وما بينهما دهك العالمين شيني السماوات والاراضين وما بينهما ابن دكي سمي بفاي دكسي بفاي دتك ابن دكي تكنسو شيني العالمين ويمن دكيسو شيني الله دهك فيفي تولن زوريا بداخلو ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين اي ان فيفي تاسو اكن حالتو sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su mafhum tayyib na da alaka da aya ta gaba amma kuma mun wuce lokacin darasi sai dai mu yi hakuri mu yi kwanan jeji sai Allah kai mu gobe idan da rai da lafiya ma tashi akan aya ta 34 insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam